الحمدان على خير خلق الله اجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الامام المصنف رحمه الله وكذلك الخبر المروي من عده جهات يصدق بعضها بعضا من اناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات حديث ما لنا مغنى كان abin da ya shafi dalilai musamman dalilai na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kasa su kashi biyu akwai sunna wacce take mutawatira wanda malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan kafa hujja da ita akwai kuma sunna ahad wacce ba mutawatira ba wanda an yi sabani kuma zance mafi rinjaye cewa matuƙar hadisin ya inganta da sanadi mai kyau zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da ahad ne hujja ne to shi ne malai yake cewa haka nan al-khabarul marwi al-khabar ma'anahu al-hadith hadisin da aka rawaito shi min iddati jihatin ta fuskoki daban-daban yusaddiqu ba'daha ba'dan sashin hadisin wasu suna karfafa wani sashi hadisi yana iya zuwa da wani abu a samu wani hadisi wanda ya kama da shi ko kama da ma'anarsa amma ya zo ta wata fuska daban to an samu wancan koda a ce ɗayan yana da rauni to sai a ce wancan hanyar da aka samu wancan hadisi ya ƙarfafa wannan hanyar an gane ko sai a ce hadisin zai iya ƙarfafa da hadisin da aka samu ta hanya kaza ba ta wancan hanyar ba to wannan shine ma'anar yusaddiqu ba'daha ba'dan yace min unasin makhsusin daga mutane waɗanda suke keɓantattu a cikin wannan fage qad yufidu al-ilma al-yaqini shi ma irin wannan hadisin yana wato tabbatar da ilimi wanda yake na tabbas babu kokonto a kai liman kana aliman bi tilka al-jihad amma da sharadi ga wanda yake masani ne ya san irin waɗannan hanyoyi kaman wanda zai san turuqul hadith zai ce wannan hadisin ya zo ta hanya daban-daban an rawaito shi daga wane daga wane daga wane ta fuska kaza sannan wane ma daban ya rawaito irin wannan hadisin ta wajen wane da wane da wane ba haka ba sai a tattara hanyoyin hadisin duka da suka zo wasu kila suna da matsala to amma ta wasu za a samu ba shi da matsala to sai a ce sashin wannan hadisin yana karfafan sashi don haka zai iya zama hujja ne in an samu haka amma ga waɗanda suke masana ne a wannan fannoni din wa bi hali ulaiikal mukhbirin kuma sun san waɗanda suke bada labarin sun san waye da waye da wane da wane an san illarsa misali kamar wanda aka san illarsa ila yana mantuwa a cikin abin da ya rawaito na hadisi sai ya rawaito hadisi ake ganin kamar yana mantuwa akan wannan abin ba hadisin haka yake ba sai aka samu wani daban wanda bai manta ba ya rawaito wani abu sabanin wanda wannan ya rawaito sai a ce to kaga wancan shine yake da tabbaci gane ko ko almajiran mutum daya su rawaito hadisi guda daya amma kowa ya rawaito abu daban-daban kaman ya zanto yana cin karo da juna to nan dole sai an tantance a ji waye ya ji wannan abu wane ne a cikin su yafi wato ma'ana yafi kwazo wane ne a cikin su yafi fahimta da ƙarfin sani sai a rinjayar da maganar su akan ta wancan an gane ko wasu kuma akan samu masu ba da hadisin ne yana rawaito hadisi amma ya samu matsala a cikin abin da yake rawaitowa ta iya yiwuwa kamar yanda ɗaya daga cikin shahararrun malaman hadisi ya yi fice da wani abu shine cewa ya samu wata jarabawa sai aka yi gobara a gidan shi dillata taban shi suka kone wanda yake rawaito hadisi yana rubutawa to sai ya zamanto bayan da taban shi sun kone ba zai iya maye gurbinsu ba to irin abin da yake iya tunawa na baya sai ya dinga bada labari to sai zama yana kuskure tunda dole ko ka bada labari karshen ta sai ka koma littafi to irin wannan malamin ke aka ce duk abin da aka samu daga gare shi kafin littattafan shi su kone wannan abin ana dogaro a kai domin an san tabbata amma bayan littattafan shi sun kone in ya rawaito abu sai an bincika da ya samu wani ya shiga cikin wani irin yanayi gane ko ya shiga wani irin yanayi yanzu kamar mutum da yake kasuwa yana walwalar shi da abubuwa idan ya samu matsala a kasuwar nan sai ka ga halin shi ya canja gane ko idan da yana kasuwar nan yana walwala da komai idan da shi kuke sallar asuba ko shine ma kila limamin masallaci amma lokacin da kasuwa ta samu matsala in ya zo sallar asuba sai ya raka'a saboda ya shiga cikin wani yanayi na rudani to akan samu haka a cikin wasu daga cikin malamai din gane ko wasu kuma sukan boye wani abu in sun san wanda za su rawaito hadisin daga wajen shi ma'ana yana da wata matsala sai su sakaya abu sai su lullube abu ma'ana maimakon ya ce na ji labarin hadisi daga wani wani ya ban labari gane ko ma'ana wani ya gaya min shi ma wani ya gaya min shi ma wani ya gaya min to ya je daidai kan wani mutum da ake da alamar tambaya a kan shi sai ya saka ya sai ya ce daga wani wannan cewa yi daga wani tana iya yiwa shi ya faɗa tana yiwa ba shi ya faɗa ba gane ko dan haka yana so ya koye shi ne domin in ya bayyana shi za a iya cewa to ai wannan mutum yana da matsala to sai ya koye abin gaba daya gane ko kamar shi Abdullahi ibn Lahi'a yana rawaito hadisi yakan ce haddathana fulan قال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان هل يكاي زوا ده صحابي كي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا كذا حدثنا يا بامي labari kaga kaji kenan to in yana cikin haddathana din nan in yace an fulan daga wani kaga bai ce haddathana bai bashi labari ba kenan tana iya yiwa akwai wani abu da yake guje ma to irin wannan hadisin sai yace yana da rauni to wannan har sai an san waye wannan din kuma tabbas ya ji daga gare shi ko bai ji daga gare shi ba to kaga in ba waɗanda suke masana a wannan fannin ba ba za su iya ganewa ba to shine abin da irin almajirai na wannan zamanin suka kasa ganewa wasu daga cikin almajirai in ya kawo hadisi sai ya ce ai hadisin yana da rauni ba ɗaya ne zai ce to duk hadisin da muka kawo ku ce ba shi da kyau to irin sanin wannan abin ne yake kawo shi gane ko ta yi kila wanda zai ce ma hadisin ba ɗaya yana da rauni kila akwai abin da ya yi riko da shi in Allah ya sa karatu na gaba za mu zo da wani littafi da suke bincike a kan irin wannan makaranta mu ga yaya ake iya gane irin wannan abubuwan zai iya kawo ma hadisi ya ce ga hadisin yanda yake amma aka zo ma aka fara bincike ana bin diddigi sai a gane nan akwai matsala nan akwai matsala nan akwai matsala da haka sai a ajiye shi idan kuma wanda ba za a ajiye shi bane ana ganin za a iya samun wani abu da zai tunkuɗa shi gane ko to sai a samu wannan abin da zai tunkuɗa shi yanzu kamar motar da ta lalace in gane ko amma lalacewanta batir ne yi sanyi kaga idan aka samu wani batir aka hada da wani aka yi barbara ai za ta tashi ko kaga wannan tana iya tashi za a iya cewa ba laifi wannan motar tana da dan kwali amma motar da ta lalace da aka je aka bincika sai aka samu injin ne ya buga akwai wani abu da za a zo a yi na turi ko wani abu ta tashi wago wannan to haka ne zaka samu a cikin hadisi akwai hadisin da bayan da zaka yi ka tunkuɗa shi kace zai iya zama ya kai wata daraja ka a karbe shi akwai kuma wanda matsalar ba ne yawa bane in an samu wani dalili ta wata hanya da zai iya karfafa shi ya tashi sai ya ce to za a yi aiki da shi shine maganar Imam Tirmidhi wani lokacin ya ce hadha hadithun hasanun sahih yawanci abin da yake nufi kenan eh kila hadisin idan an duba wasu hanyoyi yana iya daguwa ya je zama mai inganci sai da haka sai haka abubuwan guda biyu an gane ko to kaga wannan sai waɗanda suke fitattun malamai su suka san irin wannan abu yasa an ta kawo hadisi suka duba sai su kalle shi su duba wanda suka rawaito hadisin su duba shi kanshi yana yi rawaito hadisin to idan suka duba sai su auna ki su gani cewa to ai nan akwai illa nan ba illa nan akwai illa nan ba illa kuma duk wanda ya lakanci karanta hadisin bulughul maram zai ga irin wannan ilimin a cikin Ibn Hajar yana kawo wannan lokacin zai kawo hadisi zai ce wa fil hadisi illa ko ya ce wa huwa ma'lul to kaga an kaji ana fassara yana ce ma kawai hadisin yana da illa to amma me ye illa yana da kyau almajiri ya san wannan illar ne ce ce da aka ce wa huwa ma'lul shi wani ba kawai zai karanta gundaran hadisin kawai kafa hujja da shi baya la'akari da wa huwa ma'lul kuma da hadisin da yake ma'lul ne yana da wata illa in dai har wannan illar ba ta kau ba to ba za a kafa hujja da shi a wani hukunci ba gane ko dan hadisi ba aiki ba aiki da shi haka ba za a kafa hujja da shi a wani mas'ala ba to wannan shine yake da kyau mutane su fahimta shi yasa yace sun san halin masu rawaito hadisin wa bi qara'in sun san wasu alamomi wa bama'in da kuma wasu abubuwa waɗanda suke wato ginshiƙai ne wacce ta kuffu bil khabar take kewaye da hadisin wa in kana al ilmu bi zalika al khabar la yahsulu liman lam yusharifu fi dhalika duk da yake sanin irin wannan abubuwan a cikin hadisi wani wanda bai san wannan ba zai iya tarayya da wanda ya san wannan akan haka ba yasa wancan darasin na baya nayi maganar malam Albani so da yawa ana sukan shi a ce ai manyan malamai a baya sun zo sun fitar da hadisi shi kuma yazo yace ba haka ba yana da wasu abubuwa da kila su a wancan lokacin ba su samu ba ko kaga wancan lokacin babu irin abubuwa da aka samu na ci gaba na rubuce-rubuce takarda ma tana da karanci ko kuma idan misali ilimin mutanen Madina ba za a taba samun shi ba sai a wajen mutanen Madina ilimin mutanen Iraki ba za a taba samun shi ba sai a wajen mutanen Iraki sai dai in mutun ya tashi yayi tattaki ya bar Madina ko ya bar garin da yake ya je can sannan ya je ya samu irin ilimin to amma yanzu zaka iya tattara dukkan ilimin mukan da suka tara ma'ana zaka iya kaga dai Bukhari ba garin shi daya da Abu Dawud ba ko ba garin shi daya da Nasa'i ba kun gane ko kuma ba lokaci da ya suka yi abin nan ba dan haka wani bai ga aikin wani ba amma yan baya da suka zo zai iya tattara dukkan aikin su gaba daya a lokaci da ya kalle su ma'ana mutum zai iya dauko ga sahihul bukhari ga sunan abi daud ga nasa'i ga tirmidhi ga ibnu majah ga baihaqi ga muwatta duk zaka iya tara su yanzu a waje daya ka kalle su gaba daya ko kaga kowa ga abin da ya faɗa sai ka iya auna to a irin wancan lokacin yana da wahala yin haka ko ba zai wa saboda wasu sai daga sai daga wasu rasuwa da haka dole a ba irin malaman kuma yanzu uzuri dan sun yi hukunci akan hadisi cewa mai rauni ne dole a duba menene yasa suka yi wannan hukunci za ka samu sai su ji su ce ai wani ya rawaito hadisin ta fuska kaza da kaza da kaza kuma wannan hanyar da ya rawaito ga yanda take ga matsalarta amma an samu wata hanya daban kuma daga wani shi kuma ga yanda ya kawo shi kuma ga yanda ta karfafa da haka sai ce in an yi la'akari sai a ga wacce hanyar ta farko tunda an samu matsala a ajiye ta ba ta yiwu ba hadisin ta wannan hanyar bai inganta ba sai aji to kaga ai ba laifi bane a wannan ilimi ne da Allah yake ba wanda ya so to haka shi malam Albani Allah ne ya bashi wannan ilimin ya sani dacewa na Allah madaukakin sarki sannan kuma da dagewa da kwazo an gane ko dan haka wanda shi ma Allah ya bashi dace kuma ya dage yayi kwazo ba tare da yana sukan malamai ko yana aibanta su da zagin su ba shi ma zai iya samun kila abin da wannan can ba su samu ba yanzu ba abin mamaki bane bayan malam Albani a samu wasu malamai kuma da za su yi wani aiki su ma su duba wasu hadisan da yace ingantattu ne su ce a'a su kuma sun samu wani abu daban wanda shi bai samu ba dan ba wanda zai yi da'awar cewa shi duk abin da yayi shine daidai 100%. An gane ko to yana da kyau mu dinga fahimtar wannan qala wa li hadha wannan dalilin shi yasa kana ulama'ul hadith malaman hadisi al-jahabithatu fihi wadanda suke fitattu a cikin ilimin hadisin al-mutabahhiruna fi ma'rifati wanda suke suna da fadin sani a cikin hadisin rahimahumullahu Allah ya musu rahama wannan hanya ce ta tarbiya da ladabi in ka ambaci malamai magabata ka wato nema musu rahamar Allah an gane ko wannan ladabi ne da haka yace rahimahumullah qad yahsulu lahumul yaqinu tam bi akhbar suna iya samun tabbaci akan wasu hadisai wa in kana ghayruhum min al-ulama didda cewa wasun su daga cikin malamai qad la yazunnu sidqaha ta iya yuwa inga gana hadisin ba haka bane fadlan anil ilmi bi sidqi, akai har ma a ce ya san gaskiyar ma ilimin hadisan. Akwai misali kaman da lokacin da Imam Bukhari ya shiga kasar Baghdad, a wannan lokacin ana ganin in mutum ya bai shiga wasu kasashe ba, komai ilimin shi ana ganin ilimin bai cika ba. Ngani ko ma'ana sai ka shiga Hijaz. Hijaz shine yankin abin da ya shafi Makka, Madina da sauransu. Sannan sai ka shiga Baghdad, ka nemi ilimi a cikin ta, ka shiga Sham, ma'ana waɗannan manya-manyan garuruwa. To Imam Bukhari ya yi fice a yankin su na Khurasan, yankin Khurasan ba yankin Baghdad ba, kuma fitaccen malami har ana dan jin labarinsa. To lokacin da ya zo Baghdad, malaman Baghdad sun tattaru suka ce suna so su gwada shi. Ai ana fadan ga yanda yake, ga yana fadan hadisai, yana rawaito wasu hadisai, amma suna so su gwada shi. Sai aka samu mutane guda goma waɗanda suke malamai ne sanannu kuma fitattu. Kowa a cikin waɗannan malamai goman, kowanne a cikinsu sai ya ɗauki wasu hadisai guda goma. Na haɗa guda goma, so goma nawa kenan? Guda ɗari. Kowanne a cikinsu sai ya ɗau hadisai guda goma. Ga yanda hadisin yake, daga wani ne, daga wani, daga har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, asalin abin. To kowanne a cikinsu ya ɗau kowane hadisi guda ɗaya, sai ya canja abin. A maimakon ya ce ga yanda wani ya rawaito, sai ya canja ko ya kawo sunan wani da sauransu. Kowa ya ɗauki hadisai goma, haka suka musu. Sai aka zo da Imam Bukhari rahimahullah, sai aka zaunar da shi, suka ce ai suna so su gwada shi. Yana zaune yana sauraron su. Mutumin farko ya zo ya karanta hadisan shi guda goma, Imam Bukhari yana ce hadisi ne daga wani, sai wani, sai wani, sai wani, sai wani, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya gama guda goma shi, Imam Bukhari bai ce komai ba. Na biyun ya gama hadisan shi goma, na uku har sai da guda goma nan suka kawo duk hadisan su gaba daya guda ɗari. Yanzu aka ce wani a cikin mai haddace hadisai ɗari ya ke sha wahala. Akwai wani ɗan littafi da aka rubuta sunan shi Mi'atu Hadis. Yanzu ka ba mutane ka ce su karanta a cikin azumi, kafin azumi ya fita sai ka ga sun aka haɗa su da aiki. To shi a majalisi ɗaya ne suka kawo wannan hadisan, sai aka ce to me zai ce akan waɗannan hadisan. To Imam Bukhari Allah ya masa rahama sai ya ce mutumin farko da ya zo hadisin da ya faɗa, ya faɗi hadisai kaza, sai ya kawo kaman yanda mutumin ya faɗa, daga na farko har zuwa na goma. Sai ya ce amma a hadisin farko ya canja wani abu, ga yanda abin yake, sai ya gyara, sai da ya ma hadisan haka. Na mutumin farko ya gama, ya zo na biyun, sai da ya guda ɗarin cas ya gama gaba ɗaya, gyara su. Tun daga ranar ake ce mishi Amirul Mu'minin a cikin hadisi, suka ce wannan ba ja. Duka zai ɗauki na mutumin farko, kuma bai kuskura ko abu ɗaya a ciki ba. Bal wasu ruwayoyin ma abinda suke nunawa na tarihin da aka kawo haka, lokacin da suke karanta hadisin shi yana ɗaya rubuce-rubucen wasu abubuwa ne, amma yana sauraron abinda suke faɗa. Yana rubutu, yana ji abinda suke faɗa. Ya ɗauko ya ce hadisi na farko na mutumin farko da ya faɗa ba haka yake ba, ga yanda yake. Hadisin shi na biyu da ya ce haka ne zuwa kaza ba haka ba ne, sai da ya faɗi duka hadisan guda ɗari. To wannan ya za ka yi kaja da shi? To wannan baiwa ce da Allah yake ba wanda ya so daga bayinsa. Ngani ko? Baiwa ce da Allah yake ba wanda ya so daga bayinsa. To yanzu irin su Imam Bukhari din nan, inda a ce sun kai irin wannan zamanin da aka samu ci gaban abubuwan kayan rubutu, da ya kake ganin za su ma addini hidima a wancan lokacin, fa babu irin waɗannan abubuwan. Tsoron Allah ne, Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah, haka haka ya kiyaye hadisan nan gaba ɗayan su. Shi yasa a wata magana da aka rawaito da gare shi yake cewa na haddace hadisai guda 100,000 masu inganci, na kuma haddace hadisai guda 100,000 masu rauni, kuma na haddace hadisai guda 100,000 waɗanda suke tsakanin rauni da inganci. Kuma kowanne ka tambaye shi zai gaya ba magana a kansa. Guda 300,000. Amma an ce 300,000 ba wai ana nufin cewa yawan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai 300,000 ba, a'a. Ta iya yiwuwa hadisi guda ɗaya a same shi ta hanya kaman guda goma ko guda 70. to irin waɗannan hanyoyin ya haddace hanya kaman 300 irin wannan hanyoyin ya ce wannan hadisin ya zo ta hanya kaza kuma ya zo ya haddace hanya guda 300 misali to ya za ka yi da irin wannan to haka irin waɗannan Allah ne yake tana da wasu bayi don su ma addini shi hidima shi yasa kuma da suka ji tsoron Allah suka tsarkake niyya har yau in ka ɗauko littafin su za ka karanta kuma ka ga gashi nan yanda yake shi yasa ka ce za ka bi diddigin irin waɗannan littattafan har sai ka samu musu illa yana da wahala gane ko yana da wasu littattafai daban Imam al-Bukhari wanda ya rubuta su a cikinsu yakan kawo hadisai za ka samu hadisin yana da rauni amma abin da yake a cikin sahih ɗinsa yace ya himmatu dan ya tattara hadisai wanda suka inganta a irin shi abin da ya sani da ka'idojin da suka zo da zai samu kansa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo kusan hadisi 8000 da dori hadisan da sahih al-Bukhari ya kunsa kuma ba a samu wanda ya zo ya ce wannan hadisi kaza na cikin sahih al-Bukhari bai inganta ba haka wanda ya ce hadisai 100 ko wani abin nan ya zaki ce zai iya ajiye waɗannan wasu yakan iya ajiyewa ko da sun inganta ta wata hanya shi dai a irin tsarin shi wannan bai shiga ba amma baya nuna cewa kuma wasu ba su inganta ba an gane ko to irin wannan su ake in ana maganar malaman hadisi irin wannan ake magana an gane ko in ana maganar malaman hadisi yasa irin wannan zamanin sai ka ce kaman kuma ba malaman hadisi duk da yake akwai su akwai manya-manyan malamai wanda Allah ya ba su rabo a cikin irin wannan fannin akwai daga cikin malamai fitattu wanda sun yi fice da irin wannan fannin irin wannan zamanin akwai irin su Abu Ishaq Al-Huwaini wani almajirin Albani da yake Masar sunan shi Abu Ishaq Al-Huwaini an gane ko irin su mashhur Hassan Ali Salman almajiran Albani mafi yawancinsu in kuma muka shigo ƙasar nan mu ce irin su Dr. Sani Umar rijiyar da in ka so ka sa shi a cikin su ya shi ma a cikin ƙasar nan yanzu dai ba wanda za mu iya nuni da za mu ce ga wani wanda ya fi shi fice a irin wannan fanni kuma in ka ji karatunsa ka ji tafsirinsa za ka gane haka din wani lokacin shiga hanyar hadisai yana kawo ma hanyoyinsu da abu sai ka ji ma ka ƙosa da karatun saboda an shiga wani abu da mutane ba su saba da shi ba ko ba wuce fahimta ba ne kawai ilimin ne ba a ba shi muhimmanci ba na hadisin sai in ana yi mutum ya fi so a zo a yi ta jero mishi tarihi kawai ana ba shi labari ba sanadi shi kuma duk abin da zai gaya ma sai ya kawo ma ya yake ya aka yi ya zo ta ina aka same shi ta wace hanya ana samun irin wannan wannan kuma falala ce da Allah yake ba wanda ya zo daga cikin bayinsa in gane ko akwai ɗaya daga cikin malaman mai dubuli Ibrahim Saleh shi ma ana misali da shi wajen sanin ilimin hadisi in gane ko dai sauransu haka mu da cikin ahlus sunna wanda muke bugun jirgi da shi shine Sani Umar rijiyar da Allah ya kara masa daukaka da kariya almuhim in kai magana ilimin hadisi irin wannan abin da ake nufi kenan kuma kaga shi daga Sani bai taba zuwa yace yau shine Albanin Kano ba kuma abin da yake da shi na ilimin hadisi yawanci masu zuwa Albanin nan ba su da shi an katanta su ba su da abin da shi yake da shi sai dai kawai kaskantar da kai da kuma kanewa da haka ya ce wa in kana gairuhum min al-ulama'i kan la yazunnu sidqaha wa mabna hadha wato abin da aka yi gini akan wannan ala anna al-khabar al-mufid lil-ilmi yufiduhu cewa in an ce hadisi in an ce yufidu al-ilma ma'ana hadisin da ake ginin shari'a akan sa abin da yake siffofin hadisin da za a yi ginin shari'a akan sa ko kuma zai isar da wani sako na musulunci karɓaɓɓe ingantacce shine na farko kasratul mukhbirina bihi taratan wani lokacin akan duba yawan wanda suka rawaito hadisi kama hadisul mutawatir mafi yawan wanda suka rawaito ake ana la'akari da yawan mutane wa min sifatil mukhbirina ukhra wani lokacin kuma ba yawan wanda suka rawaito hadisin ba a'a ana duba halaye da siffofin na wanda suka rawaito hadisin yanzu aka zo aka ce ma an samo hadisi daga Malik daga Nafi daga Ibn Umar kaga ba su da yawa amma kuma ana duba siffofin waye Malik shine Imam Malik in ana Malik ba a maganar cewa Imam Malik ma'ana za a iya karban hadisin shi a'a shi mutum ne da ma baka kokonto akan ya rawaito hadisi an gane ko sai shi Nafi Maula Ibn Umar shi ma thiqa ne to sai kuma Abdullahi dan Umar shi kuma me zaka ce a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mukhtalin wanda suka rawaito a jisai da yawa to kaga ba su da yawa amma an duba irin sufofin su da suka tattaro akan su ce waɗannan mutane ne da za iya dogaro akan abin da suka rawaito dan haka wani lokacin ingancin hadisi akan duba yawan wanda suka rawaito wani lokacin akan duba sufofin wanda suka rawaito hadisi akwai mutanen da in ka ji su a cikin hadisi kawai ka san cewa babu tantama a kai in gane ko ka san cewa wannan hadisin ba damuwa a kansa wa min nafsi al-ikhbari bihi ukhra wani lokacin akan duba shi kanshi abinda aka bada labarin yaya ingancin sa shi kanshi abinda aka bada labarin ma'ana gundarin zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din da yazo ba wai yanzu ana maganar mutanen ba ana gundarin maganar da ta zo din wani lokaci aka yi hukunci akan wannan din an gane ko wa min nafsi idraki al-mukhbar lahu ukhra wani lokacin kuma shi kanshi wanda aka bashi labarin akan yi la'akari da iyaka fahimtar sa wa min al-amr al-mukhbar bihi da kuma abinda aka bada labarin sama dan haka ingancin hadisi yakan wato ratayu akan waɗannan abubuwa din sai ma yace farubba adadin qalil afada khabaruhum al-ilma ta iya yiwa a samu mutanen da suka rawaito hadisin kadan ne amma kuma hadisin nasu ingantacce kamar hadisin innamal a'malu binniyat wannan hadisin yana cikin hadisin da malamai suke misali da shi duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka kurewan wannan hadisin daga wanda aka samo shi shine Umar ba wata hanya in ba hanya Umar ba ana nufin ba hadisin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba Umar ba to amma shi kadai ya rawaito wannan hadisin duk inda hanyar ta kare an je wajen sahabin a wajen Umar ake samu innamal a'malu binniyat wanda Imam an-Nawawi ya kawo shi a cikin littafinsa ko farkon littafinsa da yawa daga cikin malamai sukan bude littafin su da wannan hadisi an gane ko yace haka nan Umar radiyallahu anhu mutum ɗaya ne daga cikin tabi'ai shi kuma ya rawaito hadisin daga gare shi shine yayi fice da wannan hadisi haka nan shi ma wanda ya rawaito hadisin daga wajen wannan tabi'in shi kadai ne an gane ko to daga kan shi ne wannan na ukun sai zama hadisin kuma ya watsu ya ji wajen mutane da yawa kin gane ko to haka akan samu mutane kadan su rawaito hadisi amma kuma ka samu hadisin wannan karancin adadin baya rage ma hadisin inganci an gane ko limahum alaihi min ad-diyanati shi yasa yace saboda abinda suka tsayo akai na addini walhibzi da kuma tsarewa allazi yu'manu ma'ahu kadhibuhum aw khata'uhum wanda karfin addinin da tsarewar su da amanar su tana hana a ce mutanen nan za a zarge su da ƙarya yanzu a zai zargi Umar da ƙarya radiyallahu anhu ko shi Yahya ibn Sa'id al-Ansari ko Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi su uku ne dama daga Umar sai Yahya sai wancan su uku kowa kuma shi kadai ya rawaito hadisin guda daya dan yanzu aka ce ma ka je ka nemo wani sahabi da yayi tarayya da Umar a cikin hadisin innamal a'malu binniyat mun baku daga nan zuwa sati mai zuwa a je a nemo ma'ana wani sahabi ko Abu Huraira ko Abdullahi ibn Abbas ko Jabir ko Aisha radiyallahu anha ko wani daga cikin su a je a ce ka je ka nemo wanda ya rawaito hadisin innamal a'malu binniyat a sahabban nan to an hada ka da ai an gane ko saboda haka kaga suna da karancin adadi amma amanar su da imanin su da tsarewan su yana kore cewa su yi ƙarya in gane ko yana kore cewa waɗannan mutane su yi ƙarya wa ab'afu zalika al-adad min ghayrihim kalla yufidu khabaruhum al-ilma kana iya samun kuma wasu mutane masu yawan gaske su rawaito hadisi amma hadisin nasu na ƙarya ne ma'ana ba zai iya tabbatar da wani abu ba da haka aka samu kaɗan masu inganci su fi masu yawa da ba su da inganci in gane ko yanzu kamar yadda ahlul kitab suke rawaito wasu labaran ƙarya na isra'iliya ai kaga suna da yawa ai kuma za ka ganshi a rubuce wane ya ce amma duka ba gaskiya ba ne duk da yawansu yanzu misali da yawa masu cewa in za a baka labari ko tarihi a ce lokacin da Allah ya kori shedan daga aljanna daga makwabtakarsa, ai Allah ya gargada annabi Adam ko cewa ya nisanci shedan. To da yawa labarin da yake zuwa in an zo wajen bayanin lokacin da annabi Adam ya ci wannan itaciyar, waye ya bashi da ya umarce shi da cin itaciyar? To a cikin labari ne kuka sani wace hanya shedan ya bi har ya sadu da annabi Adam, wani labari ne ya fi shahara? Ya zama mace ko ya zama mace jeje ya shiga aljanna? To wannan labarin duk da yawan shi da yawan wanda suka faɗa ba gaskiya ba ne, tunda inda a ce wannan labari gaskiya ne, yanda Allah ya yi ta ba da labarin kissar annabi Adamu da Iblis har waje guda biyar ko guda hudu a cikin littafinsa, da sai an faɗi yanda aka yi shedan ya fitar da shi ta hanyar ya zama mace. Dan Allah sai da ya ba da labarin kissar daki-daki abin da ya gudana da shi da shedan din. To wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bi ghurur, sai Allah bai ce fata'awwala ila hayyatin ko, amma duk abin da ya gudana na ziyar musu rantsuwa da Allah ya musu kaza ya musu kaza ya rude su ko, fadallahuma bi ghurur, har ya rude su ya kai su can wajen ruda ya sa suka ci itaciya. To aka maganar macijiya ya zama maciji, wannan ba gaskiya bane, shi yasa aka ce wai maciji ya zama abokin gaban dan Adam, duk inda ka gaishe sai ka ji kana so ka kashe shi saboda shedan ya ja baya. Ai la taziru waziratun wizra ukhra, dan shedan ya yi laifi maciji ba zai zama shine kuma zai dauki wannan laifin ba, shedan ya tafi da shi, shi ya tafi haka a sake maciji kuma ya daure laifin ba. Eh maciji in bai ai ne shari'a ta nuna mana ko gida ya shiga akan nemi izini kafin a abin nan din shi, ai ko kuma haka kawai sai kaga maciji zai cutar da kai baka kashe shi, kana tafiya a dokar daji kawai sai kaga maciji yana tafiya ai wata hanya da ban sai aka ce ka bi shi ka kashe shi. To haka duk wannan suke kore ƙaryar gaskiyar wannan zancen, amma masu faɗan zancen suna da yawa ko ba su da yawa? Suna da yawan gaske. Wannan hadisi ne labari ne mustaqim, khabar ne wanda ya yadu amma kuma ƙarya ne, da haka wani lokacin ba a la'akari da yawan kuma wanda suka rawaito abu. Da haka malam ya ce za a iya samun adadi da ya ninka wannan ninkin ba ninki, amma kuma labarin da suka kawo ba zai bada ilimi ba, ma'ana ba za a yi ginin wani abu a kansa ba. Sai ya ce hadha huwa alhaqqul ladhi la rayba fihi, wannan ita ce gaskiyar da ba kokonto a cikinta. وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين, shine zance mafi rinjaye na manyan malamai na fiqihu da malaman hadisi, wa tawaif min al mutakallimin, da wani sashi ma na wasu malamai bangaren ahlul ra'i, akan cewa hadisul ahad, abinda malike so ya tabbatar kenan, hadisin da yazo ta hanyar karancin mutane, hadisi ne wanda yake hujja ana aiki da shi matukar ya inganta. An gane ko? Ba wai za a ce kowane hadisi sai dai dole sai ya zama mutawatir din nan ba, ba kowane abu bane ya zama mutawatir. Abubuwan da suka zama mutawatirai yanzu an ce ka kawo su, abubuwa ne waɗanda suke kirgagu, kamar misali hadisin ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutawatir, kamar hadisin almasu ala alkufai mutawatir, ngani ko, kamar hadisin tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alkiyama mutawatir, كما حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر, وهكذا har wasu daga cikin malamai suka yi waƙe suka tattara hadisan nan mutawatirai, wani yake cewa mimma tawatara hadithun hadithu man kadhab wa man bana lillahi baytan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal haudu wa masu khuffaini wa hadhi ba'du, ay hadhi ba'du al mutawatir, kemin ma tawatara daga shi abin da ya zama hadisi ne mutawatir, ma'ana mutane da yawa sun rawaito shi, sahabbai da yawa fiye da 70 misali. Hadisu man kadhab, hadisin man kadhab alayya muta'ammidan, an samu fiye da sahabbai 70 sun rawaito wannan, fiye ma da haka ma, ngani ko, min ma tawatara hadisu man kadhab wa man bana lillahi baitan, da kuma man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna, shi ma hadisi ne mutawatir. Wa ru'yatun, da hadisin ganin Allah, cewa za a ga Allah, da yawa daga cikin sahabbai sun rawaito shi. Shafa'atun, hadisin ceto, wal haudu, da hadisin tafki, ma'ana cewa ranar tashin alkiyama za a sha ruwa daga tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sanya mu daga cikin masu shi. To waɗannan hadisai ne mutawatirai, amma ka duba wasu hadisan zaka samu ba mutawatir bane, kamar yanzu ka koma cikin hadisan arba'una nawawiyya din mafi yawancin su ba mutawatirai bane ngane ko hadisan da imam an-nawawi ya kawo cikin arba'una nawawiyya yanzu kamar hadisin tamimud dali ngane ko tamim ibn aws ad-dali hadisi na shida hadisin al-halalu bayyin wal haramu bayyin ai duk wanda zai rawaito wannan hadisin sai dai dan da ta shi da tamimud dali an gane ko zai wahala ce ma wani ya samu shi ta hanyar wani sahabi kuma ko zaka samu an samu ta hanyar wani sahabi zaka samu ba su da yawa amma akwai hadisin da zaka ga ya shahara yanzu kamar hadisin man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad hadisin wai Aisha zaka ce ba zaka ce hadisin sahabbai da yawa bane su rawaito Aisha ce ta yi fice da wannan hadisi radiyallahu anha haka yi wannan zaka ce hadisi ne wanda yake a had to sai a zo a ce dan ita kadai ce ta rawaito hadisin da yi ba za a yi aiki da shi ba sai an samu da banda Aisha an samu wani ya rawaito wani ma dan haka hadisul ahad ko da a ce akwai karancin wanda suka rawaito hadisin hujja ne inda ya tabbata abinda malai yake faɗa kenan yace hadha huwa al-haqqu alladhi la rayba fihi yasa wannan bayani yana da nemanci saboda irin wannan lokacin akan sami irin wannan kamar yanda bayanin da ya gabata a darasin baya hadisin cire takalmi a makabarta haka ba hadisi bane wanda yake mashhur cewa za ka same shi a dillin tattafai sai yayi wakila Abu Dawud ne kawai ya rawaito wannan hadisi da kuma wani kila za ka iya samun mutanen da suka rawaito amma kuma tunda dai ya tabbata to ai aiki da shi ya zama dole inda a ce bai tabbata ba ne to sai a ce ba za a yi aiki da shi ba to kaga a hakan ta iya yiwuwa wanda suke shiga makabarta su ga ka cire takalmi su ce kai dan wani bangare ne ko dan wata kungiya ne suna cikin waɗanda ba su yarda da aiki da ahad ba sai ya zama mutawatir ko amma kuma a wani wajen su suna aiki da ahad a makabartar in an je kan makabarta a karanta addu'a a yi ta a jam'i a yi ta qul huwallahu uku ko ce ji kuma ai ba mutawakir bane to me yasa ake aiki da shi sai a ce ma ai an samu wani hadisi so daya wani ai an ce a karanta misali a zauna gurgurda inda za a yanka raƙumi a yi abin nan to wani ai hadisi ne ba mutawakir ba ahad to za a yi aiki shi zai yi aiki da ahad amma kai ya hana ka aiki da ahad to kaga shi hadisi ahad hujja ne in dai ya inganta in gane ko kamar yanda mutawatir din nan ma'ana yana iya samu wanda kila wani ya watsa shi ya zama ya yaɗu kawai kamar yanda malam din ya faɗa na an ce tawatur ana nufin ya yaɗu kowa da kowa ya san shi yanzu kamar misali Allah ya sauke alqur'ani daga sama ta hanyar mala'ika jibril kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan karatu ya karantar da sahabbansa suka karantar da na bayansu na har zuwa yau wannan ai mutawatir ne yayi ko ba wani wanda yake kokarto akan wannan ai saboda sabata bitawatur cewa Allah ne ya saukar da Qur'ani daga sama in gane ko daga wannan mutawatir ne daga ba wani wanda zai zo ya kona irin wannan saboda akwai mutawatirai da yawa وذهب طوائف من المتكلمين وسساشي دغا المتكلمون سن تفي وبعض الفقهاء ده واسو malaman fiqi usune kaman malaman kufa ila anna kull adadin afada al-ilma khabaruhum bi qadiyatihi afada khabara mithla hadha al-adad al-ilma fi kull qadiyah su suka ce wato du wani adadi komi karancin sa komi yawan sa idan akwai wani abu da aka samu sun ba da labari a kai ma'ana hadisin ya zo ta hanya guda ɗaya kuma ba su da yawa ko kuma suna da yawa akan wani abu na musamman da ya auku sai suka ce to ai in dai har aka samu haka to irin wannan adadin to a kowace mas'ala ma za a iya kafa hujja da su ma'ana yanzu kamar a ce dukkan su sun tattaru akan cewa abu kaza hukuncin shi kaza ne duk an rawaito haka akan wata matsala sai suka ce to shikenan a kowace matsala ma irin wannan adadin ya isa ya bada hujja to su sun ci karo da wancan ma'ana suna nufin ko da inganci ko ba inganci in dai wannan adadin an tabbatar da su sun tabbatar da abu kaza to hakanan a kowane irin abu za a iya karban wannan adadin komi karancin su komi yawan su sai malai ya ce wa hadha batilun qat'an wannan barna ce ma'ana barna ce kai tsaye yanzu kaman misali an samu mutawatir mutawatir ne yayi a wajen nasara cewa annabi Isa ya mutu sai mai aiki da shi ba za mai aiki da shi ba amma mutawatir ne a wajen su cewa Maryam ce ta haifa annabi Isa ko to sai su ce tunda har su suka bada labarin Maryam ta haifa annabi Isa to dole a gaskata su idan suka ce annabi Isa mutu malai yace haza batilun qat'an wannan barna ce a ce dan sun bada labari akan wata kabiya guda ɗaya ya tabbata a ce kuma a kowace kabiya kuma za a dauki maganar su Allah ya ce wannan barna ce ina fata an gane ai kaga suna cewa annabi Isa ya mutu amma daga sai ya mutu ya mutu amma dai sun yarda cewa annabi Isa aiwo shi akai ko ko ba suna cewa ba aiwo shi akai ba suna cewa aiwo shi sai dai ya shiga wasu tafasil kuma a dan Allah ne a bangaren Allah ne wannan wani abu ne da ba amma dai dan aihuwa ba na gani akwai kristan da ba ya yarda cewa Maryam ba ita ta haifa annabi Isa ba ko akwai shi ko ai san aihuwar shi akai ko dan ta ne ta haife shi to dukkan su tattara akan haka sai suka zo suka tattara ai mutawatir ne a wajen kristan cewa annabi Isa ya mutu to dan sun ba da labarin cewa an haife shi eh Allah ya bada labarin aihuwar shi akai kuma sun bada labari ya shahara a wajen su to da suka zo kuma suka yawaita suka rawaito cewa ya mutu sai a karbi wannan a wajen su a'a mana abin da yake so ya nuna cewa in za a karba daga wajen mutane sai ya zama abin da suka zo da shi din ya inganta kuma bai ci karo da wata manufa daga cikin manufofin shari'a ba to anan sai a karba amma idan bai inganta ba ko kuma ya ci karo da wata manufa daga cikin manufofin shari'a ta Allah to sai a ji wannan abin ba za a yi aiki da shi ba in gane ko kamar misali yanzu ai mutawatir ne a wajen su cewa annabi Isa shine wato ya wanke zunuban kowa da kowa shi ya dauki nauyin zunuban to wannan ba za a karba ba ai Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra ko kaga ba za mu karba ba duk da in ka tara duk kiristan duniya aka za su gaya ma to kacin su ko aka za su ce ya kore ki akwai wanda suka kore gicci yawa sai dai ba su da yawa amma dai mafi yawancin su kashi 98 sun tafi akan cewa ya mutu ne dan zunuban mutane to ai mutawatir ne ko to za a karba ma a yi aiki da shi me yasa ba za a karba ba saboda ƙarya ne annabi Isa bai mutu akan wannan abun ba Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum walakin shubbiha lahum mana yace walakin laysa hadha mawdi'u bayani dalika Allah ya ce amma dai ya dan bamu labari ne ya so ya fada da ilimin sai yace amma dai ba nan bane inda za a yi bayanin wannan abun saka sai ka koma wajen malaman hadisi ma bayani shi da ya riga ya sani kuma ya daura ka akan hanya saka tunda ka ji wannan yanzu ka ga wanda yake so ya bincike sai je fara bincike irin waɗannan abubuwa to za mu tashi akan fa amma ta'thirul qara'in al kharija an al mukbirin fil ilm bil khabar fa lam nadhkur yato akwai su alamomi wanda suke kama a ce akwai abin da yake daga ciki ne akwai abu da yake na waje alamomi na waje external factors external causes ma'ana wata alama ce daga can waje wanda za ta yi aiki ta yi suka ko akan abun ko tabbatar da shi ko kore shi to shi ne ke cewa to irin waɗannan alamomin wato na waɗanda suke ba da labari akan wato hadisai da za su zo in ya ce alkhabar ina so mu fahimta duk inda ya ce khabar yana nufin hadisai alkhabar abin da yake nufi da shi hadisi da haka za ka ga almukhbirin ay alladina yani yuhaddithun wanda suke ba da labarin hadisai ko alkhabar hadisi shi ma ya ce ba falam nazkuru shi ma bai ambace shi ba saboda nan din ma ya ce wani abu ne wanda yake ya shafi wani fanni daban almuhim abin da yake so ya nuna ma har yanzu maganar sabani ne duk irin wannan abubuwan su suke kawo sabani yanzu kaga wajen ya dogara akan wasu littattafai da irin hadisan da suka zo a cikin littattafan baya da akari da cewa yaya matsayin wannan hadisan wata hanya suka biyo sun bi irin wannan tsarin ko ba su bi ba zai aiki da su ne kawai kai tsaye an gane ko kamar yanzu kun koma cikin littafin gumari shine masalikul dalala ko masalikul dalala na risala ba kun san risala ba ai yan malikiya ne duka ko zai ya kamata wanda yake karanta risala ya mallaki masalikul dalala an san masalikul dalala ko to ya kamata din ne karanta risala ya zama yana da masalikul dalala na gumari wani malamin marufa ne ko tuni ana abin da yayi tunda ana cewa yanzu in mutum ya tashi suka risala sai ce ai risala magana ce kawai zube ne ba dalili ko ba ka bane zai ce zube ne kawai ba dalili in ka karanta risala ba za ka ga wani kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka ga kala Allah ta'ala ba eh an yi da haka ne zube din ba ma su wanda suka yi wannan rubutun a wannan lokacin zube a lokacin su ba irin lokacin mu ba na jahilci da raunin neman ilimi su gani suke in suka baka wannan gundarin abin kai da kake karantawa ka riga ka san dalilan ne da suke gaya ma wannan maganar ake yasa duk wata gaba da shi Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani zai kawo a cikin risala akwai dalilin ta to suna yin haka ne malaman fiqh saboda takaita ma almajirai ma'ana in yace zai kawo ma kowace matsala ya kawo hadisi ya zama littafin na fiqh ne da hadisi kuma littafin zai yanzu da risala an ce kowace matsala da ya kawo mata hadisanta kana ganin risala zai kai kamar sifili nawa kila kamar 20 ko 30 to amma sai takaita duka ilimin ya tara shi gaba daya a waje ne kai sai ka je ka nemi dalilan ka dinga nemo dalilan in gane ko inda aka ce matsala ayi kaza ne sai ka nemo dalilan in ka karanta a cikin risala misali ko a cikin ne iziya ya kawo ma magana man shakka fil hadathi a'ada fil waqti sai ka je ka nemo dalilan ko shi mai masalikul dalala da ya tashi sai ya bi wannan littafin wannan littafin duk ya karanta matsalolin sai ya duba kowace matsala sai ya ga dalilin da yasa shine littafi ya tafi akan wannan fatawar sai ya kawo hadisan duk ya tattara su a cikin wannan littafi kaga ya kamata in mutum yana karanta risala ya dinga tafiya tare da masalikul dalala sai na'am eko ya dangana da yanayin bugunsa to ai shi ma rubutun irin wannan ne kamar matsalar da muke faɗan nan ne ta malam da yake cewa zai iya hado hadisai da yawa zai bi hanyar nan ya ce wannan hanyar kaza ne ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza duk yayi ta kawo su akan misali hadisi daya an gane ko zai ta kawo wannan matsalolin musamman ya zama abin da ya shafi nin jayar da fatawa ne a cikin mazhaba ta misali malikiya in gane ko in ka zo duka zai kawo ma hadisin da suka yi magana a kai wa in kana cewa wasu hadisan za ka ga akwai rauni a cikin su shi ma yakan bayyana shi ba wani lokaci yakan bayyana cewa hadisi ta zaga dalilin sa to inda ake muna so mu fadada mu kara fahimtar mu da sanin shi ilimin da kuma sanin mazhaba din to sai a ringa karanta wannan da wannan dan haka sai ka ringa tafiya da mazhaba kada dalilin ka duk wanda yace me yasa kake yin kaza yace ga dalili na ba zai ce dalili na risala ba zai ce a ai dalili shine hadisi kaza ko ka ga ya kawo ma hadisi ko da hadisi ya da rauni kai dai ka san yana da wani abu da ya ruko da shi amma ka ga magana ya ce ai me lawali ya ce kaza ko aw ibnu rushd ya ce kaza ko qurtubi ya ce kaza ko a wannan fatawar ibnu qasim ne ko abin nan ko ibnu habib da sauransu in kai ba wannan fatawar suke amma ne dalilin da mutum ya kafa akan ya bada wannan fatawa ba haka nan kaje mazhabar shafi'iyya haka ne duk da yake su malaman shafi'iyya sun dan tsawon tsari daban a cikin littattafan su kamar yadda muke da littattafai su iziya risala alabi da sauransu su ma suna da littattafai haka in gane ko akwai su matnu taqrib in gane akwai matnu abi shuja akwai al-muhazzab to su yanda suke mafi yawancin littattafan su idan suka kawo matsala sai su kawo aya ko hadisi a kasan amma kuma suna yi ne a takaice su ma in ka duba littattafan shafi'iyya haka ne haka nan ka duba littattafan hanbaliya su ma suka yi haka amma ba ko da yaushe ba in gane ko yasa aka samu kowace mazhaba suna da littafin da suka ajiye shi don karfafa fatawar da suka tafi a mazhabar su na hadisi yanzu bulughul maram ba muna karantawa ba nawa ce maza ba ne eh mallan sani ya ce na hanabila ne amma dai ni ban goyi baya ba shi waye wanda ya rubuta bulughul maram Ibn Hajar shi hanbali ne ko shafi'i ne to shi ya ajiye littafin ne saboda kafa hujjojin shi na mazhabar da su inda suka da ba ta umdatul ahkam ba shafi'i a ban goyi baya ba shi ne na ibnu na muwaffaq ne ibnu qudama al-hanbali ngane ko sai a koma masalikud dalala shi kan mun faɗa na san kowa ya san shi ko to sai ka koma hanafiya yanzu ma suna da wani littafi na hadisi ko suna da wani fitaccen malami da ya yi littafi wanda ibnu hajar yakan koma zuwa maganganunsa shine imamu zailai nasbu raya a fi takhrij ahadithil hidaya shine littafin hadisai na malaman hanafiya in ka dauke shi akan hanafi wa haka ko duk abin da mutum zai karanta ba a ji mutum ya ce ya bi tafarki na neman ilimi ta hanyar wata mazhaba ba amma duk abin da zai yi shi din ya yi kokari ya yi shi a inganci kuma da dalili dan malaman nan ba sa kawo abu sai da dalili yani ko dan haka mutum ya bi shi da dalili to in kai haka shine kake neman ilimin da zaka fahimta yanda kuma idan wata fatawa ta taro da taka zaka gane wani dalili da ya soki naka dalili kuma ya zaka yi ta san karfin dalilin ka ko nashi ko karfin fatawarka ko tashi to inda ake ana yin haka zai takaita mana yawan sabani da ake samu ngane ko yan sabanin fa ana samun shi ne ma a cikin mazhaba daya yanzu da ce na Najeriya ai duk yan malikiya da aka samu wadannan suna kaza da nan ba sa yi in ka zo al-qunut wannan suna yi wannan ba sa yi ko amma a mazhaba ai ana yin al-qunut ko bayan sallar asuba bayan sallar asuba ko to wasu masallatan ba a yi sai to ai wannan sun saba ma mazhaba to kage yana da kyau wanda zai yi al-qunut ya kawo ma dalilin shi na al-qunut wanda yace ba zai dalilin al-qunut ba zai kawo ma ne yasa ba zai al-qunut ba shikenan sai a zauna lafiya ba wata matsala ba ce ta a ce a tunda wannan masallaci ana al-qunut ba zan je su sallah ba ko tunda wancan masallacin ba a al-qunut wallahi ni ba zan je ne sallah ba dan sallah ba ta cika sai da al-qunut a ka san shi hukuncin al-qunut din wajibi ne ko ba wajibi bane a sallah yanzu wanda ya bar al-qunut bai yi ta a cikin sallah ba ga wanda yake ya tafi akan yin al-qunut a sallah asuba to mutum sai da ya je sujjada sai ya tuna da ya al-qunut ba ba a jiya zai ko kabiliya ba zai ko dai ba to a shi al-qunut ba wajibi ba ya sallah ke ne ko shine wani abu ne wanda yake kila mafi girma a ce kila sunna ne ko mustahabi ne ko mafi kodewa da za a kai ke ne to mun za mu zo mu yi ta jayayya a kan mustahabi ne da abin nan ina ma akan wani abu ne na wajibi mutum ya zo ya ce to ni fa in zan yi sallan nan ba zan karanta fatiha ba to nan sai ka ja da shi ko in zan yi sallan nan ni fatiha dai ba zan yi ta a sallah ba saboda Allah ya ce faqra umma ta yasara min alquran haka da ya zo ya shiga sallah kawai yana yin kabbara ya ce kalla wal qamar sai ruku'u abi ce me dalilin ka ya ce Allah ya ce faqra umma ta yasara min alquran to kaga wannan sai ka tsaya ka fahimci me yake dalilin sa me yake kafa hujja da shi ko har ka dawo da shi kan hanya ya gane yaya abin yake amma muka je muna ta kai kawo akan abubuwan da suke zaga abubuwa ne ijtihadiyya ne wasu da za su gini ne akan fahimta da sauran sai a yi ta sabani akai sai a shekara 20 ba a je gaba ba ana ta gaba guda daya ana yawo akan ta to abinda ake so mutum ya zamu ya dinga ci gaba misali ka gama ahalali ka fahimci ya ahalali yake ne ya kunsa na mas'aloli da sauransu ka iya kiyaye su ya to jikin sai ka je ibiya ishimawi sai ka karanta sai ka je ibiya sai ka je askari sai ka je kuma lawanni daga nan sai ka fara fadada to amma ba abin wannan matakan in ka zo ka tsora ma mutum ahalali kawai ya gama to jikin sai ka bashi masallaci shi ma zama mai fatawa amma fatawar shi ba ta fita a halali shi yasa da abin da ya saba da na halali zai ce wannan ya saba da addini ba zai ce ya saba da maza ya ce ya saba da addini muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da wannan kai kana kallon mu da hamdu kana shaddu Allah ya ilaha illa anta astaghfiruka.